بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka ina mana barka da wannan lokaci da muke cikin sa na bayan sallar magriba a wannan rana ta juma'a wadda ita ce 16 ga watan jumada al-ula shekara ta 1447 bayan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda shi yazo daidai da 7 ga watan 11 shekara ta 2025 miladiya. Mu hada wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Usman bin Affan dake bayan tsohon Illan Bank a nan cikin garin Bauchi domin ci gaba da karatun da muka saba yi sati sati a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari wanda aka fi sani da Ahlari. Darasinmu na yau shi ne zai kasance darasi na 47 a cikin jerin darussa da muke yi a cikin wannan littafi. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya albarka a cikin wannan darasin kuma ya ba mu ikon faɗan daidai da abin da ya shafi aikata daidai. Muna roƙonsa subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga tuntuɓe ko kuskure. Idan tuntuɓen ko kuskuren ya faru Allah ta'ala ya yafe mana kuma ya ba mu ikon gane kuskuren namu don mu gyara gabanin mutuwanmu. Idan za a iya tunawa a lokacin sallar Juma'a mun dan yi tsokaci akan abin da ya shafi halin da ake ciki na barazanar ƙasar America ga Najeriya. Na irin abin da yake yawa a wajensu wadda propaganda ne na cewa ana kashe kiristocin ƙasar nan kai ka ce gaba ɗaya kamar su ne duka abin ya ƙare a kayansu. So anan bayan duk abin da muka dan faɗa a lokacin sallar Juma'a na cewa wannan abubuwa duka makirci ne makida ne shiryayyen al'amari da aka kullo shi wadda ake da wata manufa ɓoyayya da ake so a kai zuwa gare ta. Amma in dai mutum ya kasance mai hankali ne mai bincike ne ko da ba a ƙasan kake rayuwa ba ai ka sa a bincika maka sai a nemo alƙaluma na bayanai da suke tabbatar da wannan da'awa din. So amma abin da zai tabbata muku cewa lallai wani abu ne kawai na shaci faɗi na neman cimma wata bukata shine yadda ya zama ba tare da an wani bincike ba wani rabaran ya je a gaban majalisa a Amurka ya gabatar da wannan korafin kuma har a ce shugaba lamba ɗaya a ƙasan ya fito ya doro akan wannan magana ba tare da an yi bincike ba wanda yake nuna cewa lallai wata dasisa ce gaskiyar magana ba wai iya wani din shine matsala ba. Inda ba dan haka ba kamata yi a ce su yi kururuwa akan yadda ake zubar da jinainin mutane a sassa daban-daban kai uwa uba ga nan ƙasan Falastinu ɗin wadda nan ma akwai wasu kiristocin ai kuma hadda su abin da yake faruwa a irin su Gaza da sauransu hadda su yana ritsawa da su to amma duk wanda bai tsole musu ido ba sai mu nan ƙasan Najeriya wadda abin duka yana komawa zuwa ga abubuwan nan guda biyu da an fata mana magana na abin da ya shafi kishin ƴan Najeriya ga addinin musulunci yadda suke san sa a rai da yadda suke masa hidima wadda statistically an yi lissafi cewa a Najeriya sun ciri tuta a wannan bangaren su ne akan gaba. Abu na biyu da ya tsole musu ido shine arzikin da muke da shi suna kokarin ta kowane irin hali sai an zo an mamaye mu an sace wannan arzikin an je an azurta kai da shi. To amma duka wallahu min wara'ihim muhit lallai Allah yana nan yana dakon su kuma yana kallon me suke kuma Allah ba zai bar su ba da ikon Allah don haka muna addu'a ba za mu fasa ba waɗannan mutane da mummunan adiyan da suka soko a gaba Allah ta'ala kai tsare mu daga sharrin su kai mana maganin su kuma ba mu da wani makami da ya wuce shi wannan addu'a duk wani buzuri tsome da cece ku ce ba mafita bace in ma kace za ka yi ta maganganun ma social media ne ba ya jin yaranka ko da yaran ganka ba lallai isa zuwa gare shi ba. Duk wannan bayanan muna yi ne mu dan mu wayar da kan junan mu a junan mu musamman mafuta tun da yanzu abun ya shafe mu. An ce wa Najeriya za a kawo hari, mu ma ɗan Najeriya ne. Kaga mu sani ba haran nan na mai kan uwa da wabi ne da ta shafe mu. Kuma a rashin basiran ma an yi zaman irin wannan tsarin ne, to har su kristocin ma da ake ce ana zalantar su har su kenan. Ko kuma za a ware su a ce gagarin su nan ba za a kai hari ba sai iya inda ƴan musulmai ne suke a arewacin Najeriya. Kaga duka abu ne dai na rashin basira. Duk wani abun da zamu yi na cece ku ce ba mafuta bace, domin a social media na ga akwai wani wanda ma abun dariya ne, wai shi ya tare da wiki bawo da kifiyoyi na kakkabo jiragen yaki kifiya fa wai kuma hadaran tsaran sai wallahi tallahi dole wannan abun zai yi aiki. Haka naga wanda sunan malanta ma abun da ji kunya, wallahi kunya ya kama da cewa wai a kasan nan muna da mayu za su yi maganin trough. To duk mai can nan bai maganin yan bindiga ba sai yanzu ne zai maganin wani bature can da yake America. Wannan ban ga wani wanda suke gaskiya ba su da wani kan gado, kuma ba manufan yin su, ba mu da abin da ya wuce mu ta addu'a, kuma kada mu sa tsoro a ranmu. Allah ya ce wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau, kada ku kuntata, kada ku samu bakin ciki ko ku ji kun walakanta, ku ne madaukaka in dai kun rike Allah. Sharadin shine ya zama mun rike Allah, kar ba mu fake zuwa ga wayan mu ko dabaran kanmu ba. To insha Allah ta'ala muna kwance in dai muka yi addu'a ko muka dogara ga Allah, Allah zai ba mu mafuta. Domin ko shakka babu wannan yaki ne da in aka ce zai faru tabbas ba za mu iya ba, domin ba sa'annin mu bane ba. Duk wani abu da zaka faɗa ni kifiyoyinka da wasu wane ne distrime ne, wannan ba maganan yi bane. Kai dai kawai Allah ya kada fitina, Allah ya tsare mu. Da mu shiga cikin karatun a wancan satin, idan za a iya tunawa mun tsaya ne a daidai gaban da yake magana akan mutum ya katsa sallar nafila yanke ta ba tare da wani uzuri ba da gangan. To muka koro bayanai da suke nuna cewa eh haka din wato zai iya faruwa, amma fa sai in ya zama da uzuri ba da gangan ba. Inda gangan ne wannan kan, ana malamai da yawa suna ganin kuskure ne yin haka, domin sai ya zama kaman wasa ne da ibada. Ka fara kuma ka zo ka ce kai yanzu ma na fasa, sai ya zama kaman kai jan rai wa Allah ne, gashi Allah ina so in yi maka wani abu na samun lada. To kuma ka fara din ka ce kai na ma fasa, ko ba wani uzuri. In dai ba uzuri gaskiya bai halatta ba su wa'un wannan ibadan ta azumi ce ko ta nafila ce, ta sallah kenan. Lallai bai kamata a ce mutum ya dauka kuma ya zo ya ce ya aje a tsakiya ba tare da wani uzuri haka kawai, saboda shi ya sa kansa kuma yanzu yana da ikon ya ce dakata, wannan kuskure ne. Muka ce sai dai akwai wasu abubuwa da suke bijirowa wanda suke bayuwa zuwa ga haka din ya iya faruwa kuma mutum bai yi laifi ba. Kamar misali mutum na sallan sai wani lura ya fado masa na dole, kamar a ce alolansa ta warware a cikin sallan. Kun ga wannan kan ko ya tsinke ko bai tsinke ba, wannan warwarewar alolan ta tsinka sallan. Kamar a ce ga wani abun gudu ya taso, ko wani abun da ake ganin za a rasa rayuwa, ko kuma da a tsayartar da rayuwar wani, wannan duka ya halatta mutum ya katse ya je ya biya wannan bukatar sai ya dawo, amma sabo dai ɗora ba wai inda ya tsaya zai ci gaba ba. Na cikin uzurai da suke sa mutum ya yanke sallar nafila shine idan ya kasance kana cikin nafilan kuma sai aka tada iqamar sallar farilla, to a lokacin kan babu sauran wata nafila, saboda hadithin idza uqimatis salatu fala salata illa almaktubata, idan har aka tada iqamar sallah ta farilla to babu wata sallah da Allah zai karba sai sallan nan da aka yi mata iqama. To a lokacin mun dan yi bayanin fisha muka wuce ba tare da dan wato ƙarin bayani ba, wanda in da ku tuna a lokacin bayan an kira sallah wani daga cikin masu sauraro ya tambaya ana dan ƙara masa bayani. To naga cewa ya kamata ya shiga recording, saboda masu bin mu wanda ake tura musu karatuttuka din ko wanda su ga mu kai tsaye ko wanda da su ji sauti, cewa dangane da wannan matsala na idan aka tada iqamar sallan farilla babu wata sallah ta nafila da ake so mutum ya ci gaba, to matsala ce gaskiya ta sabani. Gwargwadon fahimtar malamai da hadisin, kowa da irin yadda yake kallon hadisin da yadda ya fahimce shi. Hadisin ingantacce ne, tabbatacce ne ga shi a Muslim. To amma malamai suna masa kallo har nau'i uku. Ina nufin malamai sun kaskaso uku wajen fahimtar sakon wannan hadisin. Bangaren farko suna ganin cewa wannan lafazin da Annabi ya ce fala salata illa al-maktuba, babu wata sallah sai ta farilla, sai suka tafi akan cewa ma'ananta falabtida asalatin illa almaktuba, babu wata sallah da za a fari yin ta bayan an tada sallar iqamar sallar farilla. Don haka inda aka tada iqama, to ba za ka fara yin wata sallah ba sai dai wanda aka tada iqamar nata. Don haka kenan an fahimta, sai ya zama kenan ma'anan wannan zancen nasu la tusra'u fi salati ghairi hadhihi allati uqimat laha, haramun ne kenan ka shige cikin wata sallah ka fara yin ta bayan wanda aka yi mata iqama a lokacin. Sai ya zama kenan a bisa ga wannan fahimtar nasu, wato hadin da annabi na cewa in aka tada iqamar sallah babu wata sallah sai ta farilla, wato sai ya zama kenan fara yin sallar nafilan shine a lokacin yake laifi. Amma dan ka riga ka fara ka karasa ka ci gaba, wannan ba laifi bane, matukan da ka dan kara gudu ka kara sauri ta yadda ba zai bayi zuwa ga har ka rasa raka'a farko na sallar farillin da aka mata iqama ba. An fahimci wannan? Don haka su ma'anan su, ma'anan hadisin a gun su ba za ka fara yin sallar nafila ba, amma an ka fara kana da damar da za ka iya karasa ta abin ka. Farawa ne shine ma'anan hadisin suke fahimtar su, shine fala salata ai fala falabtida asalati illa maktuba. Wannan su ne ɓangaren malamai na farko wadda mazhaban Shafi'iyya kenan da kuma Hanabila. Amma ɓangare na biyu da suke fahimtar wannan hadisin su ba tsarin yadda waɗannan suke fahimta ba, sun tafi akan cewa ma'anan faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fala salata illa almaktuba suka ce ya shafi duka biyu, ibtida'an wastimraran, ko dai ka fara yin ta bayan an yi iqaman laifi ne, ko dai ka ci gaba da yin ta wanda ba fara ta kai ba daman iqaman ya samu kana cikin sallanka, to ci gaban ma laifi ne. Don haka inda aka tada iqama kawai datsewa zaka yi ka yanke ta ko da kai nisa a cikin ta. A bisa ga wannan ra'ayin idan an fahimci zancen su, sai ya zama kenan wajibi ne mutum idan yana sallar nafila aka tada iqaman sallar farilla, ko da saura ka dan yayi sallama, to dolen sa ne kawai ya hakura da wannan sallar nafilan ya shigo ayi sallar farillan nan da shi wanda aka yi mata iqama. Wannan shine ra'ayi na biyu wanda suka ce da farawan da ci gaban duka ba daidai bane saboda dalilin wannan hadisin. Bangare na uku da suke da ta cewa akan wannan hadisin su ma ga fahimtar su, suka ce su sun tsaya tsaka tsakiya, tabbas idan farawa ne wannan kan laifi ne a wajen su, su ma ba su yadda a ce an tada iqamar sallar farilla kuma ka fara sallar nafila ba. In alwala ga duka mazawabin suna tafiya akan maganar farawa wannan, in farawa ne duka ba su yadda ba, inda rigiman take shine in ci gaba ne daman iqamar ta samu kana cikin yin nafilan ka, to shine sai suke cewa a nan wurin kuma da su dauki ra'ayin farko ta wani bangare, da su dauki ra'ayin mutane na biyu ta wani bangare. Kada a manta ra'ayin mutanen farko shine in ka riga ka fara ma'ana babu laifi ka ci gaba. Ra'ayin mutane na biyu suna ganin in ka riga koda ka riga ka fara aka yi iqama, to dole ka kawai ka yanke ka hakura dan ka zo ka yi wanda aka yi mata iqama din. To sai suka ce su sun raba biyu, lallai idan iqama ya same ka kana cikin yin sallar nafila sai aka tada iqama za a yi sallar farilla, to za a kula da cewa shin wannan sallar naka wani matsayi ka kai, wani mataki ka kai a sallan. An san dai mafi yawanci sallan nafila raka'a biyu ake yi. To suka ce idan har ya kasance kana raka'an farko ne, duk da kasancewan ka riga iqaman fara sallan, idan a raka'an farko kake ma'ana baka jima da fara ba sai aka yi iqama, to suka ce lallai suna tare da ra'ayin mutane na biyu nan cewa dole ka katse saboda ana ganin zaka samu tazara mai yawa kafin ka idar har ka zo ka jona sallan farillan da ake yi, wataƙila zaka iya rasa raka'a ɗaya ma ko biyu. To wannan ɓangaren kenan. Suka ce amma idan ya kasance ka wuce raka'an farko ka shiga raka'a na biyu shi ma ka yi nisa, to su suna da fahimtar zaka iya ci gaba da abunka, domin ai saura gangara ne kawai, ƙarashi ne kawai, iyaka abinda ake so da kai shine ka takaita sallan, karka ja dogayen surori, karka yi wato tasbihi masu yawa, ma'ana ka dan yi sallan a gurguje kenan, ka takaita ta ta yadda dai har zai zama kai maza ka samu ka idar kafin har ka rasa raka'an farko na sallan farillan da aka mata iqama. An fahimci zancen su? Naka sun ba suna auna ya sallan take, idan raka'an farko ne suka ce lalle wannan kan suna tada ra'ayin mutane na biyu, duk da ka fara amma zaka yanke saboda baka yi nisa ba, idan kuma ka je gangara a ka karasa abin ka saboda ka samu lada cikakke. To anan wurin dai gashi na baje mana ra'ayoyin guda uku wato sai kowa ya zabi abin da yafi masa, amma dai ni nawa ba wan tilasta mu kowa ba, shine wato ra'ayin mutane na biyu nan gaskiya yafi karfi. Dalili saboda hadisin nan, duk da kasancewar su ma duka akan hadisin suka yi gini, amma dai fahimtar sun yafi karfi wajen bada hadisin ma'anan da yake nufi. Tunda annabi yace idza uqimatis salatu, in aka tada iqamin sallah fala salata, to kun ga wannan nakiratun ne fi siyaqin nafi. A wajen malaman usuli suka ce an nakiratu fi siyaqin nafi ta ummu, idan aka kawo nakira mana sunan da yake ba wato mu'arrafi ba, kun ga aka ce la salatu ba a ce las salatu, babu al a jikin kalman as salatu din, kalman salatu din. To saboda haka abu na biyu kuma gashi ya kawo nafi shine fa la salatu, wannan lamu din la ce an nafiya, an ce la an kore, salatu shi ma kuma aka bar shi na kira. To suka ce idan aka samu irin wannan a larabci, wato ta ummu yana shafan dukkan kowane irin sallah, kuma ko a wani gaba kake na sallah, don haka fa la salatu, babu wata sallah da ta rago. Wannan yasa wasu malama suke ganin in har kana yin wata sallah sai aka tada iqamin sallan farilla, to ko ka katse ko ba katse ba, abun Allah ba sallah kake ba, kai kana wani exercise ɗinka ne kawai, wannan iqamin ta datse maka ko ka sallame ko ba ka sallame. Yanzu misali kaman kana sallah ne sai iska ya fita mana kai tusa, kun ga alola ya rore ada jiran, sai an ce maka kai sallama ka fita kaje ka canza alola, ai tunda haka yi wannan, to maganan sallah ko bata ci ko ka ci gaba kai kanka san kawai kana shirme ne. To shine suka ce su ma a fahimtar su, in dai har aka tada iqamin sallan farilla, to fa ko da ka ci gaba kawai kana bata maka kanka lokaci ne, tunda iqamin nan ta warware maka wannan abun da kake yi. Wannan magana tana da ƙarfi gaskiyar magana, kuma ya dan fi kosa da abin da yake na zahiri da kuma abin da yake na hankali. Domin misali ko wancan satin na faɗa mana cewa an zo cikin masallaci ana jiran lokacin sallah ya gama cika, misali an mutane sun cika sahun farko ana sahun na biyu, sai ya zama mafi yawa ma ana ta sallar nafila, to da liman din ya zo sai aka tada iqamin sallan da za a yi, idan ya kasance duk masu nafila ne suka ce sai sun gama, ka karshe dai magana dai da sahu da liman zai ce istawa, din lokaci bai samu ba, saboda kowa yana ce sai ya jira ya kammala, kuma sai ya zama kenan kusan kowa na yin sallan sa ne, liman kuma ya zo an tada iqama, sai ya zama masu bin sa din bai wuce mutum biyu ko uku ba, kuma su ma ba lallai zama amanna da juna ba, raka samu wancan shi ya ida da nasa wannan ma ya ida ta can, to sai ya zama mafi yawa kusan rabi ana ci ana yin wata sallah ga kuma liman ya zo ana wata sallah. To kaga ko a wannan hankalce ya kamata a ce lallai tunda farilla ake ya koro wannan nafilan dan a samu dama, lokacin da liman yake cewa istawa tadilu, to ya zama an samu daidaita sahu din a gaban sa, yaga cewa ya sahun yake, sannan a tada sallan tare da duk wanda suke kusa a lokacin, to wannan shi yafi kusa da abin nan. Amma dai kamar da su suke faɗa masu ra'ayin wancan cewa babu laifi in kai kusan gangarawa, ba kai laifi ba wallahi alamu, amma dai maganan cewa a dakatar da sallan nan gaskiya tana da ƙarfi sosai. To amma ƙarin bayani a nan shine, idan ya kasance mutum yana sallan sai ya kasance zai katsa sallan, ko ya ɗauki ra'ayin masu cewa in dai ya fara in bai wuce raka'an farko ba zai katse, ko kuma dai shi ya ɗauki ra'ayi lallai tun daga annabi ya ce fala salata, kawai ko da ya yi kusan idarwa zai katse, to wai ya tsarin katsewan yake? Shi idan mutum ya zo sai ya yi sallama ne kafin ya fita daga cikin sallan, ko kuma kawai zai miƙe ne shi kenan ya ci gaba da bin sallan da aka yi mata iqama? To a gaskiyar magana malamai suka ce akwai hadisi na nana insha Allah ya ƙara mata yadda, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce a cikin bayanin siffan sallan manzon Allah, ta ce wa kana yaqtimu salata bit taslim, annabi ya kasance yana cika ta sallansa da yin sallama, yana cika sallansa da yin sallama. Don haka suka ce a bisa ga wannan hadisin duk wanda bai kai ƙarshen sallansa ba buƙatan wai dan zai bar sallansa yayi sallama. Saboda me? Ai an ce cikatawa kenan, sai in ka je ƙarshen sallan ne zaka yi wannan zaman tahiyya kai sallama. To in dai baka je ƙarshe ba kuma ai baka kai cika makin sallan ka ba, kenan ka datse ta a tsakiya, to wannan ba buƙatan sai kai sallama. kawai dai idan ka tashi barin kawai sai kai kawai barin zakai abun ka sai ka zo ka kawo mana ba bukatar sai kai sallama an fahimta ai kaman alwalan kare da zan da muku da misali kana cikin sallah alwalan yin warware akwai bukatar kai ka ce assalamu alaikum yige da kafuta kafin babu kawai ya warwaran nan to fita zakai salon alin sulul ka je ka canza alwala ka dawo to haka idan ya kama an fara kana sallan nafila sai aka zo aka fara ikamar sallan farilla to in ka tashi tsinkewan ba sai kai wannan assalamu alaikum assalamu kawai ka tsinke yikenan ka taso ka ci gaba da kabbara na harama na sallan farillan da za a yi wannan shine magana mafi inganci ba bukatar yin sallama domin sallama ana yin ta ne a ƙarshen sallan ka kai kuma baka je ƙarshe ba rashin kai wanka ƙarshe ba bukatar sai kai sallama ina ba ta an fahimci wannan to wannan dauraya ne muka yi mu dawo mu ci gaba da inda muka tsaya shafi na 58 ta can ƙasa a ƙasa shafi na 58 amalin yace su'alun tambaya ma hukumanta na hada fi salatihi me hukuncin wanda yayi tanahudi a cikin sallar sa damu je ma'anan tanahada ma'ana a asalin ma'anar sa dan in gaya mana kafin mu zo jin ma'anan shine kaman ajiyan zuciya saboda wani bacin rai da ka tuna ka san shi ajiyan zuciya shine kaman ka ja numfashin can daga ba kuma sai ka saki numfashin shine ake cewa ajiyan zuciya ko to me hukuncin wanda haka ya faru da shi a sallah yayi ajiyan zuciya wa man tana hada fi salati amsa yace duk wanda yayi irin wannan a sallan sa fala shay alaihi ba komai akan sa ba za a ce yayi wani abun da ba cikin sallah ba ba matsala an yafe masa an gafarta masa ba damuwa illa an yantika bi hurufin inda kawai yake akwai matsala shine idan lokacin da mutun yake wannan ajiyan zuciyar ta kai ma har ya dan furta wasu abubuwa da ya bayu zuwa ga wasu harufa da aka ji to in har abun ya bayu zuwa ga magana ba iya ajiyan zuciyar ba to wannan kan zai bayu zuwa ga yin sujada na ba'di a matsayin yayi ƙari a sallar sa dan wannan harukan da mutun ya faɗa ba cikin sallah to garin bayani kamar na faɗa shine at-tanahudu huwa ikhraju nafasin min as-sadri ba'da maddihi shine fito da numfashi daga kirji bayan ka ja numfashin to sai kuma ka ajiye shi ka sake fito da shi shine kaman an fahimta ko ka ja numfashin kai wani irin ajiyan zuciya irin dai abun ya ci makare yasa suka ce litta'biri an huznin wa alamin haka yana nuna ma'anan cewa wani bacin rai da ya kashka gumtsa ka shaka ko ni jinya ko wani zafi wani abun da ya maka zafi a rai to shine yake bayuwa zuwa ga irin wannan ajiyan zuciya to idan mutum haka ya faru da shi kamar yadda malam ya faɗa babu wani abu da zai yi na sujada qabli ko ba'di wa hadha mithlu tanahnuhi fi salah wannan yana daidai da abun da ya shafi at-tanahnuh me tanahnuh shine wato abun da ya shafi tari da makamantan su a sallah babu komai wal buka'u aw al buka'a khashyatan ko kuma mutun yayi kuka saboda jin tsoron Allah a lokacin da yake sallah kun san da kake kuka ai sauti na fita duk dai ba magana kake ba amma karan kukan ana jin sa duk da ba zai rubutu ba ko ana iya rubuta alamar kuka babu to da haka tunda ba harfa bane amma sauti ne to duk da haka ba zai bata maka sallah ba to wannan shi ma ajiyan zuciyan yana cikin ma'anan yin kuka a cikin sallah ko tanahluhi a cikin sallah kamar yadda muka wuce a baya to amma yayi istithna'i ma'ana ya kawo exception cewa illa an yantika bi hurufin amma sai in ya furta wasu harufa a lokacin da yayi wannan ajiyan zuciya idan har ya bayi zuwa ga sai da wani abu na magana ya fito saboda wannan ajiyan zuciyan fatabtulus salatu hina idhin a lokacin kan sallar mutun ta samu naqasu li'anna an-nutqa bil hurufi kalamu domin in har zaka yi furuci da wasu harufa aji to wannan ma'anan sa magana in har zai zama za a rubutawa an ji abin da ka faɗa za a rubutawa harafi ɗaya ko biyu ko uku to wannan ya zama magana wa kada kala sallallahu alaihi wasallam ga shi ko annabi sira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya faɗa a hadisi inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas inna ma huwa tasbihu wat takbiru wa qira'atul qur'an cewa ita wannan sallan babu wani abun da yake dacewa ayi a cikin ta na zantukan mutane na yau da kullum iyaka abun da ake so ayi a cikin sallah tasbihi subhanar rabbiyal azim subhanar rabbiyal a'la والتكبير دكما كبرور عند أكي نتفيا ركوء نتفيا سجدة نقوة الله أكبر الله أكبر وقراءة القرآن دكما كراتم قاين دمتنزي لغة تنديكي سي كراتم فاتحة حدد نصورة ونصوني كوا أبن داكي سوء أي أسلا أما بيدا چيوا أي ونزنجي ودبايا تكين سلا كمين دونا ديسي إمام مسلم يروي تيشي أتكين سهي لتافين سدق معاوية دان حكم السلمي تسبو داكا wannan ajiyar zuciyar idan ya bayi zuwa ga aji wani sauti harufa su fita to hakika wannan zai bayi zuwa ga dole sai mutun yayi sujjada na ba'di saboda yayi kari a cikin sallar sa wannan kenan ci gaba yace ma mal hukmu idza sahal imamu bi naqsin aw ziyada me hukuncin idan liman ya samu rafkanwa ta hanyar yin raji ko kari a sallah kun ga mana idan aka ce liman ba a samu liman sai inda mamu ba a samu liman sai da mamu mana liman yana tare da mamun sa yana sallah da su sai yayi wani abu na rafkanwa ya rage wani abu a sallah ko ya ƙara to me hukuncin haka amsa yace wa idza sahal imamu bi naqsin aw ziyada idan liman ya samu rafkanwa ta hanyar ragi a sallansa ko ƙari sabbaha bihil ma'mum to babban asamin tsan mamunsa shine dasu masa tasbih sai subhanallah wannan shine dai gane cewa lalle fa akwai wani gyara da ya faru a sallan nan idan mai yiwa ne ya dawo ya gyara in kuma an wuce wurin to ya san cewa fa akwai sujuda yana ana bin sa ta yadda idan zai zama qabli ne ya san qabli ne in ba dane ya san ba dane to da haka wannan kusan karatun mu muce shi amma dai mallan ya kawo shi ne saboda ya jaddada akan cewa in har liman ya samu rafkanwa to lalle aikin mamu ne su daga shi su tayar da shi su nuna wannan kuskuren ta hanyar fadin tasbihi ba fadan wata magana daban ba dole tasbihi ake so a fada ba da ai wani abu na inna lillahi ba ko ai wani salati ko wani abu kamanci wannan wannan subhanallahi shine abin da za a fada ballantana ya bayi zuwa ga ai magana da Hausa a ce liman yayi bata ko wani abu kamancin wannan tasbihin nan dai shine abin da zai ganar da liman fa akwai kuskuren da ya faru a sallar nan ta yadda in ya gano kuskuren to shi zai sa a ransa qabli zai ko badi in ma bai gano ba aka yarda sallar aka tunatar da shi to sai ai gyaran sallar kafin a watse to mamu da su yi wa limamin su wannan tasbihin saboda an karar da shi game da abin da ya faru na kuskure a sallar rage ko kare me dalili akan wannan shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda Abu Huraira yace anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma'aikin Allah sira da amincin Allah su tabbata gare shi yace idza nabakum amrun fi ssalati idan wani abu ya bujiro muku ya jito muku a cikin sallan ku wanda baya cikin sallan kuka rage shi ko ku kara fatasbihu lirrijal to lalle in mazaje ne mamun to su yi tasbihi wa limami su ce subhanallah wa tasbihu lin nisa idan kuma mata ne mamun limamin to su ba tasbihi da su yi ba sai su yi tafi su buga hannunsu wannan shine abin da ake so in mata ne da su yi a yadda liman ya samu kuskure a sallar sa kamar wannan hadisi Bukhari da Muslim suka rawaice shi amma lafazin na shi al-Imam Muslim ne Ibn al-Hajjaj as-Sajistani a wannan kenan don haka kun ga annabi ya raba dutun in maza ne suke mamu to da su faɗi ta subhanallah su daga murya dan liman ya ji kuskura in na dawowa ya gyara ne ya dawo in kuma an riga an wuce to san fa akwai sujuda a kansa idan ko mata ne mamu ko ko maza da mata ne amma su mazan suna gaba ba su gane an yi kuskuren ba sai mata suka gane to su ba za su yi tasbih ba saboda kar a ji muryarsu lalle duk da hadisi na da rauni ana cewa muryar mace al'aura ce to ko da dai hadisi na da rauni amma ma'anan sa yana da karfi sosai ba a so a cikin sallah mace ta yi magana don haka sai ya zama tafi ne za ta yi kuma shi ma ba wai tafi mai ƙara irin wanda ake a tafa wa mutum ba a ta dauki wato hannunta na hagu ta sa shi a tafin hannunta na dama sai ta aya dan buga haka shikenan kaga ta kaliban zai gane lalle akwai kuskure da ya faru kenan kai wasu kan ma suka ce ba wai tafin za ta buga ba sai ta juya bayan hannunta ta bugi ta bayan saboda suka ce wasu daga cikin maza akwai maza ɗan kwakwai ko mayu ne za a ce, wanda wai shi idan ya ji a bugawan kawai zai iya gane kai wannan halinta akwai laushi. To shi ne ake ce to sai dai a buga ta baya shi zai fi gaskiya, haka wasu malaman fiqh suka faɗa. To amma alai halin ko ta cikin da aka buga babu laifi, amma dai ba daidai bane mata su yi magana su ce subhanallahi lokacin da liman yayi kuskure yayi rafkanuwa a cikin sallah. Maza kuma su kuma haramun ne su yi wannan takun, su magana da su yi tasbihi subhanallah. Wannan kenan. Mal hukumu idza qama imami min rak'ataini, tambaya ne cewa idan limamin da nake bi sallah sai ya miƙe a raka'a na biyu, wanda kuma kun san idan aka yi raka'a na biyu kaman shine gaba na sallah, ko da akwai sauran ragowar raka'o'i to akwai gaba na ka zauna ka yi tahiyyan farko, to shi a yawakon ya yi zaman tahiyyan farko ko ya raka'a na biyun sai ya miƙe ya yi sama, to ya zan yi a lokacin? Shi ne malam ya ce wa idza qama imamuka min raka'ataini, idan har limamin da kake bi sallah ya miƙe a raka'a na biyu a yawakon zaman da ya kamata ya yi na zaman tahiyyan farko, fasabbih bihi, shine kawai kai masa tasbih ka ce masa subhanallah dan ya gane cewa ba fa miƙewa ya kamata yi ba zama ya kamata yi. Fa in faraka al-arda, amma idan hal ya kasance mai zafin nama ne har ya miƙe sama kafin kai tasbihin ya riga ya rabu da ƙasa, fa atba'hu, shikenan ka bishi, bara ka ce kuma dole ka tilasta masa ya dawo kai ta subhanallah kasa sai ya dawo ba, a'a in har ya riga ya rabu da ƙasa kenan ka bishi kai ma, amma dai ba hana ka fadi subhanallah ba dan ya san fa akwai matsala saboda ya gyara sallan aka je ƙarshe ta hanyar yin sujjada. An fahimci wannan? Don haka kenan tasbihin nan dai shine har yanzu idan haka ya faru zaka yi ma limamin ka tasbihi, madan wannan idan limamin ya raka'a na biyu za a je raka'a na uku a maimakon a zauna a yi zaman tahiyya wanda shine zaman tahiyyan farko, sai ya kasance limamin bai yi haka ba sai rafkanuwa ya miƙe a zatansa raka'a ɗaya yayi kenan zai kawo ta biyu, ko a zatansa raka'a uku yayi zai kawo ta hudu, alhali biyu yayi zai je na uku ne, to sai ya manta bai zaman tahiyyan ba, to abinda kawai zaka yi a matsayinka na mamu sai kai masa tasbih ka ce subhanallah. Don haka sai ya raba maka abun kashi biyu. Fa in raja'a qabla mufarikati al-ardh, idan ya kasance limamin gabanin ya rabu da ƙasa kai masa wannan tasbihin, kaga ya fara yunkurawa musamman kai dan sahun gaba ne, alhali kamata yi da ya dago nan kaga ya zauna kawai sai ga ya fara yunkurin zai tashi, kafin ya gama tashin har kamar tasbihi har ya gane cewa eh fa ga abin da kake nufi zama ya kamata yi, sai ya dawo ya zauna kafin ya a hannayensa da gwiwoyinsa su rabu da ƙasa, to sai ya dawo ya zauna kuka yi tahiyyan tare. To idan haka ya faru fala sujuda alayhi, ba buƙatar ma sai ya yi wata sujuda na gyaran sallah tunda bai riga ya yi ƙarin ba, hannayensa da gwiwoyinsa ba su rabu da ƙasa ba, kuma sai ya samu ya dawo ya yi abin da da ya manta, ba komai na sujuda a kayin shi limamin ballantana kai. An fahimci wannan? Wannan ta fuskan idan ya zama bai gama daguwa ba kai masa tasbihin sai ya dawo, to wannan in ya dawo aka yi wannan tahiyyan ba komai na sujada da za ku yi kai da shi. Wa in farakaha, idan kuma ya kasance kai ma kanka baka gane kuskuren ba ko kuma tasbihin naka ya zo a makar har ya riga ya gama miƙewa ya rabu da ƙasa, gwiwoyinsa da hannayensa ba su manne da ƙasa, ya riga ya miƙe ya yunkura gaba ɗaya, sai a lokacin ne kake masa tasbihi bayan ya gama tsayuwa sabbaha bihil ma'mum, duk da haka dai zaka yi masa tasbihin lakin yatba'uhu, sai dai duk da haka kuma zaka bi shi ba zaka ce sai lalle ya dawo ba, domin mun riga mun wuce a karatu ko kai kadai kake sallah da kazo gaban da ya kamata kai tahiyyan farko sai kai kuskure kai rafkanuwa ka miƙe, to idan ya kasance ka riga ka gawa miƙewa hannayenka da gwiwoyinka sun rabu da ƙasa ba za ka dawo ba, sai kawai ka ci gaba da sallanka, domin abinda kabarin nan sunna ne, shi ko sunna ba a dawowa kansa, musamman abinda ka tafi zuwa gare shi farilla ne, wannan miƙewar da ka yin farilla ne, don haka ba za ka dawo zuwa ga sunnan da kabari ba tunda ka riga ka bar shi ɗin, yau da kafin ka gama bari ne ka tuna to sai kai maza ka dawo, amma ka riga ka wuce shi ba dawowa babu reverse, don haka sai ka ci gaba da sallanka kawai dai ka sa a ranka in ka zo za ka yi sujudan mene qabli, saboda ka yi ragi ne kafin ka yi sallama sai ka yi sujuda guda biyu na gyaran sallah. to haka kaga idan ya zama limamin ka kake bi sai ya zama har sai da ya mike tukun ake yin masa tasbihi to ba za a ce a fara tasbihin ba a yi din saboda ya san fa akwai matsala ta yadda idan aka je karshen sallan zai yi sujada zai muku sujadan qabli saboda gyaran abin da ba ku yi ba na rashin yin wannan tahiyyan farkon amma idan ya riga ya mike kar ku ce he kun matsa ya dawo in ya riga ya mike to ku bashi ya abi shi haka ba komai inda kawai ba za a yadda abi shi ba idan ya kasance wannan tahiyyan ita ce ta karshe kagan ta karshe ne mana yana an zo karshen sallah kenan kuma sai ya mike kun ga kari zai to a lokacin kan ba za a bi shi akan karin da zai yi ba amma tasbihi shi a gadaran sa ai ya rabu da kasa guyoyinsa da hannayensa ba su tumana da kasa yayi sama ai ba bukata ya dawo da sun kyale shi kawai sai ya mike abun sa to a lokacin ba za a bi shi ba saboda kari zai yi a sallah a wancan kesin idan aka fahimta wato ya rage wato tahiyya ne dama akwai raguwar rako inda ya kamata yi sai ya ci gaba da yin su wannan kuma wato tahiyyan ne bai ba kuma babu sauran sallah an zo ma karshen sallah kenan kuma sai yana so ya ƙara akan sallah to a lokacin ba za a bi shi akan ƙarin ba don haka sai ka dawo ka zauna in yaki dawowa kai ba za ka bi shi ba ka dawo ka zauna ya gama duk abin da zai dawo ku yi tahiyya tare ku yi sallama sai ka masa bayani in bai gane ba amma idan ya kasance ba shine tahiyyan karshe ba to in ya mike ne ya rabu da ƙasa kai ma ka bi shi kawai a ci gaba da yi domin abin da ka bari sunna ne ba farilla ba to saboda haka wannan dai shine kaida din idan bai rubu da kasa ba zai dawo ya zauna ku yi zaman tahiyyan farko a ci gaba da sallah kuma babu wata sujada amma idan ya kasance ya riga ya rubu da kasa to shikenan ka bi shi a haka amma fa ka masa tasbihin saboda ya san akwai matsala sannan a karshen sallan sai yayi muku sujadan qabli dan ku gyara wannan ragin da kuka yi na rashin yin tahiyyan farko a sallan ku me hujja akan wannan hadisin al-Mughira ibn Shu'ba Allah ya yarda da shi yace ma'aikin Allah sura da mincin Allah su tabbata gare shi yace idza qama ahadukum min ar-rak'ataini idan ɗayan ku yana cikin sallah aimakon ya zauna a raka'a na biyu sai ya miki a daidai wannan gaban falam yastatimma qa'iman kuma sai ya kasance bai gama mikewa gaba ɗaya ba falyajlis to yayi mazai dawo ya zauna matukan bai gama mikewa ba mun faɗa cewa muhallin gama mikewan shine guyoyinka da hannayenka su rabu da ƙasa in har suka rabu da ƙasa to ana daukan ka koda ba gama mikewa gaba ɗaya ba ka mike kawai wa inistatamma qa'iman idan har ya kasance mutum kuma ya riga ya gama mikewa gaba daya fala yajlis annabi yace to kar kuma yace sai ya dawo ya sake zaman ya riga ya wuce wannan gaban kawai ya ci gaba da sallan sa wa sajada sajdatayis sahw sai ya sujada guda biyu na gyaran sallah su da rabkanuwa don haka sai ya zama kenan zai yi me qabli saboda ya gyara wannan kuskuren da yayi na gibin da bai yi su wato tahiyyan farko ba wannan hadisin imamu ahmad ya rawaice shi a cikin al-musnad imamu abu daud shi ma ya kawo shi a cikin as-sunan al-kubra haka nan imam ibnu maja ya kawo shi a cikin littafin sa na sunan ibnu maja ba iya wannan ne dalilin ba akwai hadisin abdullahi ibn buhaina wanda imam al-bukhari da muslim suka rawaita ibnu buhaina yace annan nabiy sallallahu alaihi wasallam cewa lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi salla wata rana yazo ya ja mutane sallah fa qama fi rak'ataini sai annabi ya miƙe a raka'a na biyu amma kun ya zauna yayin zaman tahiyyan farko kawai sai aka ga ya miƙe fa sabbahu bihi sahabbai da suka ga kai sai suka yi masa tasbih suka ce subhanallah dan ya gane akwai kuskure fa mada to annabi tun da ya riga ya gama miƙewa kawai sai ya ci gaba da sallan sa bi sauraron su ya dawo ba falamma faraga min salatihi a lokacin da annabi ya kammala sallan sa ya idar sajada sajdataini sai yayi sujjada guda biyu na gyaran sallah kun ga kenan muhalli shahid anan shine wato fa mada annabi ya ci gaba da sallan sa bai dawo dan yayi zaman tahiyyan ba tun da ya riga ya miƙe don haka in har ka riga ka miƙe babu dawowa to amma yanzu anan abun tambayan shine mun riga mun wuce karatun ina so an auna fahimtar mu to kenan idan ya kasance mutum bayan ya miƙe kuma sai ya dawo saboda wataƙila bai san wannan hukunci ba an miƙe ba a dawowa sai kuma ya dawo bayan an masa tasbihi ko shi da kansa ya gano bai tahiyya ba sai bayan ya gama miƙe kuma ya sake dawowa ya zauna to a lokacin yaya matsayin sallansa ta yi in ta yi akwai wani gyaran da ake so yi na sujada qabli ko ba a da ko kuma shikenan ko yaya ne abin zai zama zai baɗi. To saboda me yasa Jamil Jiddan yayi kare? Alhamdulillah muna tare a shi. Saboda yayi kare, me karin da shi ne wannan tsayi wanda yayin da kuma dawowa, wannan ba cikin tsarin sallah. Kun ga tunda har ya miƙe ya dawo, dama abin da ya manta bai batan yayi, yanzu ka ayyayi shi. Don haka abin da ya zama kare wannan miƙe wanda yayi da dawowa shine ya zama a kare a sallan, don haka zai gyara ta hanyar yin sujada na ba'di. Jazakumullahu khairan. To jama'a, ina ganin kusan ma anan din da mu tsaya, saboda wato abin da zamu shiga dadana da alaka da wannan, amma akwai bukatan dan dogon bayani wanda yana karin ya zama har mu shiga lokacin sallah. Don haka mu dakata sai mu bari darasi na gaba, tunda ba mun dauko gangaren littafin, saura darasi ɗaya biyu ko uku ma zamu kammala tuga mu gama littafin gaba ɗayan sa insha Allah. Allah ya nuna mana khatima ta. Ya kamata a shirye wani yanka na musamman. Baba Garba. Saniya za ta yanka mana na sauka ko na. To Allah ya nuna mana karshen kuma ya amfanar da mu da abin da muka karanta. Abin da muka yi daidai Allah ya tare mu aladan kuskuren mu, Allah ya yafe mana. Wa subhanakallahu bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wala kira sallah annan masu tambaya sai su. Amin ya rabbal alamin. Ibara kira sallah. Thank you.